a daidai lokacin da ya kamata a fara aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da manyan ƴan takarar shugaban ƙasa suka sa hannu. Sai gashi rahotanni na bayani cewa waɗansu daga yankin Niger Delta a Sani da Kubo da Tampolo sun fito kafofin yaɗa labarai suna cewa idan shugaba Goodluck Jonathan bai ci zaben da za a fara a watan gobe ba, lallai za a yaƙi a Najeriya. Alƙaluma sun ruwaito cewa wannan batu dai ya tunzura tsohon shugaban rundunar sojojin Najeriya General Tiwa Ɗanjuma mai ritaya, har da ya fito fili ƙarara ya ƙalubalanci fadar shugaban ƙasa da ta kama waɗannan mutane ta hukunta su. Wannan furuci da Tiwa Ɗanjuma ya yi shi ne karo na farko da wani babba zai fito daga yankin Arewa yana tsawatawa a game da ire-iren waɗannan munanan kalamai. Mai nasara Kogo Ibrahim, masani a harkar tsaro, siyasa da hulɗar ƙasashen duniya, ya yaba da wannan yunkuri da Tiwa Ɗanjuma ya yi.
To, na farko dai abu ne na a gode mashi, kuma ko a gida idan aka kasance babu manya, to al'amura sukan kasance sun taɓarɓare. Wasu suna ɗaukar kansu a matsayin suna sama da doka ko kuma sun fi ƙarfin hukuma ta iya yi masu wani abu a Najeriya. Wannan har ya zama al'ada, wasu suna bugun kirji suna ganin kaman su suna sama da sauran ɓangaren ƙasar nan, kuma ba yau ne suka fara wannan abun ba. To amma kasancewa manyan ƙasa sun yi shiru ba su cewa komi, to saboda haka wannan abu ne na a yaba mashi kuma a gode mashi. Kuma da muna ɗauka ai gaba ɗaya manyan sun zama manyan zane kawai, domin sun kasa fitowa su yi wannan magana.
Tashi na farko na tsarin mulki ya ce Najeriya ƙasa ce dunƙulalla mai al'ummomi daban-daban tare da ƙabiloli da addinai da yaruka daban-daban, inda ya ba kowane fanni haƙƙi na adama da shi kuma a kare masa mutuncinsa. Wani abu da Naja'atu Muhammad, mai magana da yawun ofishin kamfen ɗin Janar Muhammadu Buhari, ke cewa an yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye.
Na farko dai kin ga wannan wato cin amanar ƙasa ne. In ka ci amanar ƙasa, abinda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce shine a kama ka a harbe ka, wanda gwamnatin nan sun daɗe suna wannan maganganun, musamman shi a Sare da Kubo da Tampo da ba a taɓa ce musu komai ba, kuma suna nuna cewar zaɓe ya zama dole ne ka yi, in ba haka ba a kashe ka, in ba haka ba za su yanke ƙasarsu daga ƙasarmu, in ba haka ba za su yanke mai, duk abinda za su yi su je su yi Jonathan sai ya tafi.
Sai dai kuma Isa Tafi da Mafin da Yarima Muri, mai magana da yawun ofishin kamfe ɗin shugaba Goodluck Jonathan, ya ce Arewa fa ba su da wani da za su yi alfahari da shi kamar Goodluck Jonathan ɗin.
Ai, in akwai gunin da ya wuce Jonathan, to mutanen social media ne suke sarrafa wannan. Mu kuma muna nunawa a ƙasa cewa Jonathan ɗin nan a sake zaɓensa, a ba shi dama ya sake gudanar da ayyuka mai kyau, don tafiyansa yana tafiya da wani yardaddenmu architect Namadi Sambo, wanda shi ma bai da wani tunani banda kishin Arewa, banda sarrafa yadda Arewa take tafiya a lafiya da zaman lafiya. Mutum ne wanda ba za ka ji ya ce zo ba. Don haka mutumin Arewa, kada wani ya yaudare ka.
Yanzu haka dai kungiyoyi masu zaman kansu na mata da matasa na yin gangami da kuma yekuwa a kafofin yaɗa labaran wajen gargaɗin 'yan siyasa da ke fitowa yin kamfe game da hatsarin da ke tattare da siyasar ko a mutu ko a yi rai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.